yan uwa ku yi hakuri koda maganganu na sun yi tsauri ko sun yi zahi wato wurin da ya dace ne a kausasa halishe shi sa na kausasa bayan haka yan uwa musulmi abinda hudu ba tai bayani akan shi bayan godiya ga Allah madaukakin sarki da yabo da jinjina da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hudu ba ta tunatar akan kamar matsayin sako zuwa ga waɗanda za su yi tarayya waɗanda za su shiga a cikin waɗanda za su tattauna wadda za a yi ta ƙasa ƴan uwa musulmi zuwa ga wanda za su wakilta al'umma a cikin tattauna wadda za a yi domin sama ma ƙasa mahita da kuma sake shata sabon shayi da layi wanda ƙasa za ta ɗora tahiya a kai zuwa ga jagorori da shuwagabanni waɗanda za su jagoranci taron ƙasa zuwa ga amintattun mutane waɗanda aka zaɓa a matsayin aminai masu amana cikin kowane gungu na jama'a domin su wakilci wannan jama'ai ba don su je su ga ra'ayinsu ba ƴan uwa musulmi mu sani cewa duk mutumin da aka zaɓe shi zai je ya yi magana da sunan malamai na Nijar wallahi akwai aiki a kan shi akwai amana mai girma duk wanda aka zaɓe shi cikin sarakuna zai je ya yi magana ya isar da ra'ayin sarakuna na Nijar gaba ɗaya wallahi akwai aiki a kan shi akwai amana mai girma duk wanda aka zaɓe shi ya wakilci sojoji ko 'yan sanda ko ya wakilci ko ma wani irin mutane ko ya wakilci 'yan kasuwa ko ya wakilci dukkanin al'umma ta Nijar wannan taron da za a yi ne a matsayin za a zaɓi waɗanda za su je su yi magana da sunan 'yan ƙasa menene 'yan ƙasa suke so in ka gai abin da ba shi ba ne 'yan ƙasa suke so abin da kai kake so ne a raɗin kanka ka ci amana kuma Allah ya isa ba za mu yahe maka ba duniya balle lahira don haka 'yan uwa muna isar da saƙo da babban murya daga wannan mimbari zuwa ga duk wani mutum da zai je ya zama wakili na wannan al'ummai na wannan jama'ai ta ƙasar Nijar kai za ka wakilci jama'a to ya kamata ka shiga taitayinka in ɗan giya ne kai kakka kurɓa giya idan za ka tahiya wajen wakiltar jama'a domin kakka zo ka faɗi abin da ba cikin hankalinka ka faɗe shi ba idan kuma mai hankali ne to ka tsaya tsaf ka natsu ka in ma so samu ne ya kamata duk wanda zai wakilci malamai ya tabbatar da an yi taro da malamai an tattauna na kowace jaha ko na malamai sun faɗi saƙonsu da ra'ayinsu sun bashi kai ne wakilin malamai ka je ka yi magana ka faɗi kaza shine ra'ayin malaman Nijar gaba ɗaya wanda zai yi magana da sunan sarakuna ya kamata a ce ka yi taro kamin ka tafi wajen wancan taro da sauran sarakuna na ƙasa ka ji menene ra'ayinsu wani saƙo ne suke son a faɗi wannan shine muryar sarakuna ba ka je ka wakilci kanka da kanka ba ka ce ka wakilci jama'a irin iskancin nan da ake yi cikin demokarasi a ce an zaɓi diputoci su ne wakilan al'umma zai su ci amana kowa ya je ya yi zaune a bashi kuɗi ya faɗi abin da yake so ko abin da ake so saboda an bashi kuɗi ba ya faɗi abin da al'umma ce take so ba wannan cin amana ba za mu yarda da shi ba yanda muka yi alƙunutu muka ɗebe ma turawa albarka da duk wani mai ƙwaƙwalwa irin ta bature za mu ci gaba da yin alƙunutu duk wanda ya ci amanar wannan al'umma duk wanda ya yarda ya je ya faɗi wata kalma ya ce shi ne ra'ayin 'yan Nijar abin da suke so ne to za mu haɗa shi da Ubangiji ya fitar da kashi ya dadda kashi za mu haɗa shi da Allah ya mai hukuncin da ya dace da shi ba za mu yahe ma wani mutum ba ko ɗan waye ba za mu yahe ma wani ɗan adam ba wanda zai je da sunan 'yan Nijar ya faɗi wata kalma wadda ba ita ba ce 'yan Nijar suke so maciyin amana ne shi don haka don can ka kwaso wani ra'ayi na 'yan wata ƙasa ko ka kwaso wani ra'ayi na wasu mutane can na gehe ka ƙyale al'umman Nijar ka sani sarai ga abin da shi ne manufansu ka sani sarai ga abin da shi ne zaɓinsu amma ka tafi ka yi cin amana to duk wanda ya ci amana muna roƙon Allah ta'ala ka sa amana ta ci shi wanda kuma ya yi ba da gangan ba Allah ka yahe mai duk wanda zai je ya wakilci 'yan Nijar a wajen wannan taron ya saki da gangan ya fadi wani ra'ayi wanda zalla ra'ayin shi ne shi kadai ya tabbatar da ba ra'ayin yan Niger bane. Allah ka tsine mai albarka. Allah ya isa, Allah ka nuna mama aya babba akan shi. Muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki dukkanin waɗanda za su je wajen wannan taron, Allah ya datar da su ya ba su sa'a. Allah ya sa su yi abin da zai zamo alheri ga wannan al'ummai tamu. Ya ku waɗanda za ku tafiya domin ku wakilci al'umma, ku sani cewa akwai amana a kanku. Ku yi abin da zai zamo alheri, kar ku yi abin da zai zamo sharri. Wataƙila dalilin wata kalma da za ka tashi ka faɗi, sai a taɓa ma a karɓi ra'ayinka a rubuta, ya zama al'ummomi dubbai sun sha wuya dalilin wannan kalmai taka. Wataƙila dalilin wani furici da za ka yi a wajen wannan taro, sai a taɓa ma kai ka ji daɗi, kana cikin kabarinka ana sheƙa ma kashi, kana shan wahala tsawon shekarun da za a kwasa ana amfani da wannan dokai. Duk wanda aka kashe ko aka cuta ko aka kwara ko aka yaudara da sunan wannan shawarar da ka bada, wallahi kana da kamasho, kana da kamasho, kai kana cikin waɗanda suka ci amana. Saboda haka ya dace duk wanda zai yi furici yayi furici ba da ra'ayin shi ba, yayi furici da sunan jama'ar da yace su zai wakilta. Wannan shegantakar ta demokarasi, ta zo a ce wanga tufitan maraɗi ne amma bai ga ra'ayin ƴan maraɗi, ta zo a ce wanga shine wakile ƴan doso amma inda ƴan dosa suka dosa daban, inda ya dosa daban, bai ra'ayin su kwata-kwata ya sha bamban. Wannan makirci da wulakanci da zalunci da cin amana mun gaji da shi. Don haka duk wanda yace zai wakilce mu ya kamata ya saurare mu, ya ji me muke da bukata, me muke so. In dai da gaske ne mu za ka wakilta, to ka wakilce mu ka faɗi abin da ke cikin kwakwalenmu, mu ji alherin da muka jima muna jiran mu ji an furta daga bakinka. Ɗan uwa musulmi, Allah a cikin littafin shi mai girma ya yi kira da babbar murya ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku wanda suka yi imani, la takhunullaha, kar ku ci amanar Allah, war rasul, kar ku ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa takhunu amanatukum, kuma kar ku saki ku ci amana kawunan ku da kanku, wa antum ta'lamuna, kuma alhali ku kun sani sarai, kun san cin amana kuka yi. Allah ya ce wa antum ta'lamun, domin yawancin mai cin amana ya san cin amana ne yake. Yawancin mutumin da zaka tura ce ya wakilci wannan jama'ai, in yayi kwana ya san wannan ra'ayin nashi ne, ba na wannan jama'ai bane. Don haka Allah ya ce ku ci amana kawunan ku da kanku, wa antum ta'lamuna, kuma alhali kun san. In kai haka saboda ka samu kuɗi ko saboda ɗiyanka su ji daɗi, sai Allah ya ce wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna, ku sani lalle dukiyanku da ƴaƴanku fitina ce, jarrabawa ce Allah ta'ala ya kawo muku. Ƴan uwa musulmi, Allah ta'ala ya nuna girman amana cikin Alƙur'ani. Don mu fahimta mu gane, sai Allah ya ce amanan nan ya bujiro masammai da ita suka ce ba su iya ɗauka, ya bujiro makassai da ita suka ce ba su iya ɗauka, ya bujiro maɓaɓɓaka-ɓaɓɓakan duwatsu da amana. Fa abaina an yahmilnaha, suka ƙi ɗaukanta, wa ashfaqna minha, kai suka maji tsoranta, wa hamalaha al-insan, shi ko ɗan adam ba a wace an bujiro mai ba, kawai tara kai yayi yace shi a azama shi ya ɗauka. Me yasa ɗan adam ya tara kai ya ɗauka? Allah ya ce innahu kana zaluman jahula, saboda shi ɗan adam azzalimi ne, bakin jahili ne. To yaya aka yi Allah ya tsara wannan ƙaddarai? Sama ta ki ɗaukar amana, ƙasa ta ki ta ɗauka, duji ya ki ya ɗauka, amma haka Allah ya ga dama ya tsara ɗan adam ya talallaba ya ɗauka. Sai Allah ya ce ya tsara ne li yu'adhibal munafiqina wal munafiqat, dan ya dirka ka azaba ga munafikai maza da munafikai mata, wal mushrikina wal mushrikat, domin yayi azaba ga mushrikai maza da mata ne, waɗanda ba su san ƙimar amana ba, ba su san daraja amana ba. Allah yayi gafara ga masu imani. Allah da ma ya kasance mai gafara ne, mai jin kai Allah kan mamu gafara. Yan uwa musulmi, dukkanin wanda zai je da sunan ya wakilci al'umma, yayi tarayya a cikin taron da za a yi, to idan zai ba, idan ya bada wani ra'ayi ko kuma ya kawo wani tunani wanda yake mummuna, to albishirin shi mugun abun wannan tunanin da bala'in wannan tunanin da sharrin da zai haihuwar shi wannan tunanin bisa kan shi zai kare insha Allah. Nijar mun riga mun riƙe Allah, mun gama da duk wani mugu. saboda haka in ka bada wata shawara muguwa kana tunanin wato ƴan Niger sun huto daga cikin ruwa yanzu kana son ka ma ƙara maida su cikin kwatami dalilin haka kaje da huska irin ta mutanen kirki kai magana irin ta masu zuciya irin ta masu son ci gaba irin ta masu gaskiya ashe munahuki ne kai wallahi munahucin ka da zalimcin ka da makircin ka da iskancin ka bisa kanka za ya karewa ba za ka cutar da kowa ba domin inda ana cutar da mu Niger shekarun da aka yi can baya ana tambada da sunan demokarasi da mun mutu inda ana cutar da ƴan Niger shekarun da aka yi can baya ai ana azabtar da mutane aka kawo kattin banza wani kato daga gabas wani kato daga yamma wani kato daga arewa wani daga kudu kattai suka taru cikin Niger yau su kwamce guda 50 gobe su kwamce guda 100 a ce an samu akasi kuskure ne bamce ta tashi baran aka kawo ƴan ta'adda masu jajjayen kunnuwa da masu jajjayen hantuna aka kawo cikin kasa suna ta kullakulla kasa kasa suna ta kalkashe al'umma amma duk da haka mun ki karewa akai ta makirci aka ce a ya kamata ku daina aihuwa ai bai kamata ba ku ta aihuwa saboda ku talakawa ne aihuwa ke jawo talauci muka yi ta aihuwa kuma ba abin da ya faru sai alheri wanda ya so ya kashe mu da tsaya da ya huto ta hanyar a daina aihuwa ya ga wannan ba ta yi ba ya zo kirikiri ya dauki bindiga yana halbe mu wallahi mun ji karewa dan wuta ya rasa yanda za a yi da mu dan haka ko gobe wani makiri ko wani mugu ya zo ya kulla 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 ko ya shiga cikin waccan jama'a yana ganin kamar wani buto ne wanda za a yi amfani da shi a murda a murde ma ƴan Niger wuya wallahi sai dai ka murde ma kan kauya da kai da zuri'anka ƴan Niger Allah muka roka kuma za mu ci gaba da roƙon shi saboda ka ba mu jin tsoron duk wani mugu saboda mun riki Allah ƴan uwa musulmi mu sani cewa duk mutumin da ya je ya kai mugun ra'ayi to wannan ra'ayin kanshi ne kana cikin kabarin ka wallahi sakamakon iskancin da ka shauka zai dora tarda ka saboda haka ka faɗi alheri ka faɗi abin da zai zama alheri ka faɗi abin da zai zama maslaha kar ka saki ka faɗi wani ra'ayi sai ra'ayin da za ka yi farin ciki idan aka tada ka alkiyama gaban Allah aka ce kai ka bada shi duk ra'ayin da ka san in ka faɗe shi idan aka tada ka gaban Allah zai zame ma matsala to wallahi kar ka saki ka furta shi duk maganar da za ka furta wajen taron da za a yi na ƙasa to ya kamata ka auna ta ka gani wai yanzu nan tana yiwa wajen taron ma in aka kare ka ba da shawara an dauka kamin ka dawo gida kai hatsari ka mutu ko Allah bai iya yi ma haka nan ne wallahi yana iya yi ma to abinda nake so da kai kai wanda za ka je ka jagoranci wakiltar al'umma duk ra'ayin da za ka faɗi auna yanzu alkiyama in aka jawo ka aka ce kai ne ka ba da wannan shawara aka dauka a ƙasar Niger aka yi aiki da ita ka ji daɗi ya haramta ma rai to haɗatta daidai ne idan ka tabbatar da cewa za ta zame ma matsala za ka yi ƙuru-ƙuru gaban Allah kana neman mahita to wallahi ka shaidin ka da ka saki ka furta wannan ra'ayin ɗan uwa musulmi ina na farko suke ina waɗanda suka yi taro a nan cikin ƙasar Niger ɗin mil nafsan katrafen ons suka tattauna suka ga ƙarya da gaskiya suka yi taɓi kamar burwai suka yi shewa suka zaɓi abinda zai zamo matsala ga wannan ƙasai da gangan suka rubuta ina waɗanda suka iya kallon al'umman Niger ba su ji tsoron Allah ba ba su ji kunyar dattawan Niger ba ba su ji kunyar uwayensu ba ba su ji kunyar limamman da suka ɗaura auren uwayensu ba suka ce Niger fayi layik suka tabbatar da haka yau suna ina wasu suna can an danna masa ƙasa sai dai a girbi sakamakon abin da aka yi ina wanda suka ci amanar wannan ƙasai suka zaɓa suka yi taɗi suka ce daidai ne fayi layik ce aka zalimce mu zaluncin da ba a yi ma wasu ƙasashe a tarihi irin shi ba dalilin wannan tattaunawai da suka yi dalilin ra'ayoyin da suka zaɓa wallahi da yawa daga cikinsu suna can suna karɓar hisabi wajen Allah wasu kuma suna nan suna jira da haka wanda suke jira in Allah ya ƙara arama dama kana cikin wanda suka shubka tsiya a karo na farko to yanzu kuma Allah ya sake dawowa da kai karo na biyu wallahi ka wanke ta tun da dai da lumhashinka kai Allah ya maka ga dogo kai kokari kai abin da zai zamo kafara akan wancan laihin na farko kai kokari ka faɗi alheri ka faɗi wato shawarwari waɗanda za su zama wa sanadiyar samun kusancinka a wajen Allah da kuma yahe ma kwaban da kai can baya dan in Allah ya kashe ɗan uwanka kai ya barka, to ya magata dan ya nuna ma aya ne da darasi, idan akwai rabo ka tuba, in kuma babu to kai kamun da zai ma watakila ya darna shi. ‘Yan uwa musulmi, waɗanda ina waɗanda suka shibka waccan shibkai, muguwar shibka wadda ‘yan ƙasan Nijar suka ɗora cire ‘ya’yan itacen ƙasƙanci, wulaƙanci, tozarci, zalunci, sanadiyyar shibkar da suka shibka a can baya. Nan Nijar sai da aka yi yawo da mu lungu-lungu na duniya, ana cewa matalauta ne mu, ko hita kai kana matsayin ɗan Nijar sai ka ji ba ma ka iya haɗa ido da mutane. Saboda an ƙasƙantar da mu, an wulaƙantar da mu, an ɗora mu bisa sikelin da ba shi ba ne ya dace. Ina wanda suka shibka waccan shibkai ta ciya, suka wuce, suka bar jikokinsu da zuri'ansu suna ta girbin wulaƙanci da ƙasƙanci da cin mutunci da zalunci da babakere da handama. Suka shibka ta, suka bar ta tana bayar da sakamako na kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba, sakamako na mai da ‘ya’ya ƙananu marayi, sakamako na mai da matan mutane jawarawa, sakamako na zubar da jina ne ba gaida ba sha'in. Wallahi wasu suna can suna girban sakamakon aikinsu, wasu kuma suna nan annatan don suna jira. ‘Yan uwa musulmi mu sani, Allah ta'ala ya zargi mutanen da in Allah ya ba su dama ko ya ba su jagoranci banna suke shibkawa bisa ban ƙasa. Dama mutane kala biyu ne, akwai wanda fatan shi Allah ya bashi shugabanci, Allah ya bashi jagabanci, saboda mi? Saboda ya iya yi ma mutane alheri, ya iya taimaka wa mutane, ya iya hiddo mutane daga cikin kunci da guri. Akwai kuma wanda a shi fatan shi Allah ya bashi shugabanci dan ya nuna ma duniya gaba ɗaya shi shu ne a gaba. Kasa akwai shu gaba, akwai kuma shugaba, to so yake shi ya samu shugabanci dan dai ya nuna da gaske ne shi shu ne a gaba. To shu a gaba in ya samu shugabanci, wato zaka gane shu ne ke shugabanci. Don haka ‘yan uwa musulmi, Allah ta'ala ya ce, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard, shin yanzu abinda kuke dan kuna tsammanin Allah ya ba ku shugabanci ku je ku yi banna a bisa ban ƙasa, wato qatti'u arhama, kuma ku yayyanke zumuntakku tsakaninku da ‘yan uwanku ku ci mutuncinsu. Sai Allah ya ce, masu irin wannan halin ula'ika allazina la'anahumullahu, waɗannan su ne waɗanda Allah ya ɗebe ma albarka ya cine musu, fa'asammahum, ya kurumtar da su ba su jin gaskiya su karɓa, wa'ama abasarahum, ya makamtar da ganinsu ba su iya ganin gaskiya, balle a ce su yi aiki da ita, ƙarya kawai suke gani. Kaga ma'ana in mutum Allah baya shugabanci sai ya zaɓi zalimci da cuta, to sakamakon da Allah yake mai kenan wanda wannan ayat ta faɗi. Na farko Allah zai ɗebe ma albarka ya zama cinanne duk inda ya tai. Na biyu Allah ta'ala zai kurumtar da shi, duk inda maganar gaskiya take shi ƙarya yake kallanta, bai kallon alheri matsayin alheri. Na uku Allah zai makamtar da shi har ya ƙare durumniyar shi, ba zai taɓa ganin daidai ba, wataƙila sai in mulkin ya siɓulɓulce lokacin zai gano ashe ashe. Don haka ‘yan uwa musulmi, haka a cikin suratul baqara Allah ta'ala ya zargi munafukai, ya ce, wa minan nasi, akwai daga cikin mutane, man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya, wanda shi magana shi a rayuwar duniya tana burge ka, in dai yayi magana kan duniya ƙwararre ne sananne ne, wato zalika mablaghuhum min al-ilm, nan ya iyawa, amma fa a lahira bai da wannan ilimin. Yu'jibuka qawluhu, magana shi za ta burge ka in yana magana, fil hayati dunya, wa yashhidu Allah ala ma fi qalbihi, kuma yana sanya Allah shaidu akan abin da ke zuciyar shi, wai shine daidai da abin da yake faɗi. Allah ya ce, wa huwa aladul khasam, alhali mugu ne, mutumin banza ne, wa idza tawalla, idan ya samu shugabanci, ɗaya daga cikin fasarorin ayin, wa idza tawalla, idan ya samu shugabanci aka naɗa ya gaba a wajen wani lamari, sa'afil ardil yufsida fiha, sai ya fara kai kawo bisa ban ƙasa saboda ya shirga banna a cikinta, wa yufsidal wa yuhlikal harsa wan nasl, kuma ya halakar da tsirrai, ya halakar da ‘ya’yan dabbobi. Sai Allah ya ce, wallahu la yuhibbul fasad, Allah ba ya son ɓanna, wa idza qila lahu ittaqillaha, kuma idan aka ce mashi wane ka ji tsoron Allah ka daina ɓanna, akhazatuhu al-izzatu bil ithm, kawai sai girman kai ya kama shi da zunubi, kenan ni za ka ce mai in ji tsoron Allah, kenan kana ne Allah ta'ala ya ce fa hasbuhu jahannam, to jahannama ta ishe shi. Idan dai nasiha a wajen shi masiha ce, idan tunatarwa ba ta amfani a wajen shi, to jahannama ta ishe shi. Wala bi'sal mihad, kuma turda wannan shin huda wanda za a mai ranar alkiyama. Usani ƴan uwa musulmi, wanda duk zai je ya wakilci al'umman Niger, abinda ya kamata ya sa cikin kokalwar shi, wallahi ɗan Niger sun gaji da wannan demokarasin ta banza da shi. Indai demokarasi wannan irin ta simakuranci, indai demokarasi wannan irin ta wannan shugaban na Najeriya ne, indai irin wannan ne, indai wannan ita ce demokarasi ko? To wannan akuya da aka yanka ku bar su sha roman su lahiya, mu ba mu san wannan romo. In dai wancan roman da ake sirba na demokarasi wanda muka ga can ana yi ana sha, can ma ana shan roman demokarasi, can ma ana sha, munan ana tausaya mama Allah ya haramta mama roman demokarasi ko? Mu ƴan Niger wai mu abun tausayi ne wajen idan al'umma, saboda mi, saboda ana ta sharban roman demokarasi a duniya, mu ya kuma ce mamu wallahi tallahi ba mu buƙatar wannan roman. A sha daɗi lahiya, waɗanda suke nan suna shan roman demokarasi, in dai irin waccan ne su sha daɗin su lahiya, ba mu da buƙatar shi, ba mu da buƙatar shi gobe. Duk wanda ya yi yunƙuri ko ya yi ƙoƙari a wajen ya danna kan ƴan Nijar sai an masa demokarasi irin ta Turawa, Allah ya isa, ba mu ƙaunar demokarasin nan. Don haka ba mu san demokarasi, ba mu san me san demokarasi irin ta Turawa. Kai mun sani cewa duk yanda aka juya aka raya aka kaɗa, Nijar ba za a mamu hukunci da Ƙur'ani ba, wannan sananna abu ne. To amma ko ba za a yi da Ƙur'anin ba, ya dace a ce demokarasi mu ba irin waccan bace, tsarin mu daban wanda ya dace da mu ne na matsayin mu ƴan Niger. Yo ai ko da duka dai ba hukuncin Allah bane da baki kirin gara baki baki. Saboda haka ƴan uwa musulmi, mu dai irin demokarasin nan ta Turawa wanda suke taba mu suna gain dokokin ta, ba mu kaunarta, dalilin ta ne aka yi ta cutar mu tsawon shekaru, kalkashin inuwar ta ne ake labewa, duk inda wani azzalimi yake ko wani mazinaci ko wani fasiki ko wani dan giya, kawai sai yazo da gashin bakin shi yana murza yana hararan mutane, baka san dokokin kasa ba, saboda an yi amfani da zalunci na demokarasi an wulakanta mu. To ba mu yadda da wannan demokarasin ba, ba mu kaunarta, ba mu kaunar mai kaunarta. Muna roƙon Allah ta'ala ya gaggabo tsinuwa duk inda take, Allah ya malmalo duk inda kwashewa albarka take, ya tula ta akan duk mutumin da ya ƙoƙarin sai ya maida mu a cikin kwata bayan mun hito daga ciki. Muna roƙon Allah da rahamar shi, Allah ya yi rahama ga duk mutumin da ya yi ƙoƙarin ya ba da shawara wadda za ta zama alheri ta amfani ƴan ƙasa, ya tsamo ƴan ƙasa daga cikin kaico, ya tsamo shi daga cikin wahalhalu wanda aka jima da tullarsu. ƴan uwa musulmi, wallahi tallahi mu abinda muka santa ita demokarasin, mu ba mu santa ba romo, mun santa guba, ba mu santa ba alheri, mun santa sharri, ba mu santa ba gini, mun santa rosa gini, ba mu santa ba amfani, mun santa cutar da zalunci da ƙetare iyaka da baba kere da hababba da hasabe. Haka muka san demokarasi, don duk abinda za ka faɗi cikin libra a ita demokarasi alheri ce, can ka je kai karatunka da kai da masu ita. Ba mu ƙaunarta, ba mu ƙaunar mai ƙaunarta, ba mu san wannan demokarasin, domin ba mu taɓa sanin demokarasi ba sai matsayin hanya wadda ake amfani da ita a kashe wanda ake so, a amurkushe wanda ake so a murkushe, a zalunci wanda ake so a zalunta. Banna ce zalla tsawon tarihi, in kuma demokarasi ba banna ba ce. Wanda ya fi kowa daga tutar ta ita ce Faransa, don girman Allah in kai mutumin kirki ne ka je ka karanta ko a librori a tarihi wai me Faransa ta aikata, mi ta aikata da sauran ƙasashe. Sannan ita da kanta yanzu wannan kuncin da al'umma ta take ciki, wannan shine abin wato har abin kwadayi da abin wato neman mu ma mu zama irin shi. Abinda muka san demokarasi ƙoha ce wadda tana duk wani makiri da azzalimi da macuci da mayaudari da duk wani shirgegen barawo, ta wannan ƙoha yake shigowa yayi abin. Kenan ita demokarasi muguwar mace ce, ba abinda take sai dai ta haihu ƴan iska, babu abinda take aikatawa sai dai ta haihu manyan barayi. Swata da sunan demokarasi, wato demokarasi tunda aka fara yata a duniya ya zamana wato shugabanni sun aje shugabanci gehe, sun koma wato wani abu daban. Don haka in dai wannan demokarasin ce wanda makiri ke samun dama kulla makirci, macuci ya samu dama kulla cuta. In kace bai daidai ba sai ya karanto maka artikalolin demokarasi wanda ta tsara mai, to wannan ba mu kaunarta, ba mu kaunar mai kaunanta. Abinda muke roƙon Allah ta'ala ya kawo ma wannan al'umma wani al'amari na shari'a wanda a ciki za a girmama wanda ya cancanci, a girmama, a kaskantar da wanda ya cancanci kaskanci. Don haka ƴan uwa musulmi, wato mu sani Allah ya yi alkawali kuma Allah bai saba alkawalin shi. Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron Allah sai Allah ya bashi mahita. Saboda haka mu ji tsoron Allah mu talakawa, mu kiyaye dokokin Allah, mu zama basu bin Allah sau da ƙafa. Idan muka yi haka muna zaune muna kallo, Allah zai bamu mahita wallahi a cikin kowace badakala. In kuma mu da karan kanmu ba mutanen kirki bane, mu da karan kanmu tsakanin mu akwai matsala, to mu jira matsala. Wa kazalika walli ba'da zalimina ba'da. Allah dama yana ɗauko wanda ya yi zama azzalimi sai ya ɗora shi shugaban azzalumai. Allah na ɗauko wanda ya yi zama macuci sai ya ɗora shi shine shugaban macuta. Don haka mu kiyaye Allah, mu tsare dokokin Allah, mu inganta zukatanmu, mu gyara halayenmu, mu gyara alaƙarmu da Allah, mu gyara alaƙarmu da bayin Allah. Idan muka yi haka Allah zai gyara mamu dukkanin abin da ya roshe ko ya lalace. Allah ta'ala ya ɗauki alƙawali ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku wanda suka yi imani. In tattaqullaha, idan dai har kun ji tsoron Allah, yaj'al lakum furqana, to Allah sai ya sanya muku mararraba. Duk wani rikici Allah zai ba ku mahita cikin shi. Yaj'al lakum furqana wa yaghfir lakum, kuma ya maku gahara kurakuran da kuka aikata. Saboda haka mu ji tsoron Allah. A ƙarshe, magana ta ƙarshe da zan yi a cikin wannan huduma, ƴan uwa musulmi, har yanzu dai zan dawo ga waɗanda suke za su wakilta al'umma ne a cikin wannan taro. Kar ku saki ku karɓa ma wato ra'ayin 'yan siyasa wanda zukatansu sun riga sun lalace da son sharri da ɓanna. Kar ku karɓa ma ra'ayinsu. Sannan kuma kar ku saki ku karɓa ra'ayin waɗanda suke can waje. Suna can waje amma su suke tausaya muku, su za su muku jinƙai. Wannan zancen banza ne. Duk wanda kuka ji yana fafataka, yana kuwa, yana kira, kai mu abinda ma ya ƙara tabbatar mana da demokarasi bala'i ce tunda aka rabu da ita muka ji ana ta a koma a koma, nan muka gano sharri. Dan a yau duniya babu wata ƙasa da za ta kira wata ƙasa ta ce ku je ku binan alheri ne za ku samu, kuma kanku da kanku. Amma tunda kashi wai murna ake za a dawo demokarasi, a za mu dawo cikin kwata kenan. Don haka makiya suke murna suna farin ciki, ai za a dawo bisa turbar demokarasi. Wace ce demokarasi? Cikin kakanninka, kakakka ta nawa ce ake ce ma demokarasi? Don haka ƴan uwa musulmi, waɗanda za su je su yi magana da sunan al'umma, su sani na farko, abu na farko dai wajen iyakance lokacin da wannan mulkin na riƙon ƙwariya za ya yi, ya kamata ku kalli ra'ayin jama'a tun da jama'a za ku wakilta. Jama'a da yawa suna da ra'ayi irin nawa na cewa a bar su yi shekara 10 ko 20, domin saboda abinda ake kallo cikin mulki, abinda ake kallo cikin mulki shine ina ne daidai yake, su wane ne suke yin abinda zai zamo alheri. To tun da suka zo mun ga bakin gwargwado, in dai ba daga baya za su bari ba, abinda suke yi yanzu irin shi yana cikin abubuwan da ake ƙauna. Ko da ba duka ba 100 bisa 100, to irin shi dai yana cikin abubuwan da duk mai hankali a ƙasar nan yana ƙauna shi. To na ji ga tambaya. Sai ka ce a su sabka su ba wani, sai ya yi mi in suka ba shi. Dama ko can shi mulki kamun lidai ne kawai, abinda ke cikin kanmu kawai, uwanga ya sha ya ba wanga, shi ne mulki. Ba wai neman a kawo mu al'umma gyara ba da abinda zai amfane ta. Idan dai ana mulki ne saboda a ja al'umma zuwa ga abinda yake mafi kyawu, to wannan tsarin da aka fara can baya an yi irin shi. A nan cikin shekara ɗaya da wani ɗan abu aka yi abinda wani bai yi shi ba a shekara 12 da yana mulki. Aka yi abinda wani ya yi shekara nawa yana mulki bai yi ba. Mutum nawa ya yi shekara sama ga 10 yana mulki a ƙasar nan ta Nijar, amma bai iya yin ko ƙwara ɗaya ba cikin abubuwan da aka yi masu yawa cikin shekara 12. Yashe shiriri ta ce suke ba mulki ba. Don haka in dai da gaske manufar 'yan siyasarmu shine yin abin da zai zamo alheri, in dai da gaske dukkanin 'yan Nijar manufan su shine a samu shugaba wanda zai tsara adalci, ba kawai manufan shi ba a ce nashi ya zama shugaba ko wani dan partin shi, a'a manufan shi shine abin da zai amfani al'umma. To wannan shugabancin aka ture shi sai a kawo wani, wannan zaka kawo kai yanzu in ka zo ka ce a nan da wata uku ya kamata su sauka a yi zabe, a zabi wa nan da wata uku ya kamata ko nan da shekara uku ya kamata a ce sun gusa tunda dama su sun zo ceton kasa ne, yo wannan kasa ce wannan ceton kasa su sauran waɗanda suke kahin su dama ba ceton kasa bane suke zuwa su, su zalimtar kasa ne da tura ta cikin matsala. Yanzu kana nihin wannan alherin da aka yi da wannan gyaran da aka yi cikin shekara guda da ƴan watanni, kai saboda mugu ne, saboda kai kanka kullalle ne, kwakwalwarka lalatacce ce, fatan kake aje a samo wani lalatacce wanda za a tunkuɗe wanga ya zo ya rosa kuma sannan a dawo a ƙara gyara. To in dai ba haka nan ba ne manufanka, menene dalilin da za ka nuna ka matsu waɗannan su gusa wani ya zo? Can baya wace tsiya aka shibka, me aka ɓartaka wanda ya burge ka wanda kake fatan a dawo a ci gaba da irin shi? Ka faɗa mana mulkin da aka yi can ba na demokarasi da mine ne aka yi wanda yanzu ba a yi wanda ya lullumka shi ba, wanda dalilin shi ne yanzu kake fatan waɗannan su gusa wasu su zo wanda za su ci gaba da yi maku alheri? To in ba ka da hujja ja daga nan wurin, matuci ne kai, mugu ne kai, mai lalatatta kwakwalwa ne kai, baka cikin ɗiyan Nijar na halal na ainihi, kana cikin miyagu macuta mazambata wanda suke neman wato su kullum ma in Nijar gaba ɗaya za a niƙe in dai su suna samun kuɗi wannan ne mulki wanda za su taɓa mu. To wannan ba mutum ba ne ba, ba abe mai. A kai shi likitan mahaukata a ci gaba da diba kwakwalwar shi, amma bai dace ba ma a saurare shi, balle har a kawo shi ya ba da shawara. Gili-gili ne, ba cikakke ba ne ba. ‘Yan uwa ku yi haƙuri, ko da maganganu na sun yi tsauri ko sun yi zahi, wato wurin da ya dace ne a kausasa halishe shi, sannan kausasa kuma duk wanda yake neman a canza wato wani mulki wanda tsakanin shi da Allah ya sani 100%, ba za a iya kawo wanda zai yi abin da ya ɗara wannan ba, ko kuma ma abin da yake daidai da wannan. To irin aikin Yahudawa ne yake, wallahi irin aikin Yahudawa. Yahudawa suna cikin ni'ima, daga aljanna ake kawo musu abinci su ci, abin shashisha, suka ce kai su sun gaji da wannan, kawai a bar su je su yi noma su nemo albasa da tafarnuwa, ya za a yi a ce kullum sai dai a kawo musu gatsa-gasassun 'ya'yan kaji a kawo musu jin daɗi. Allah da kanshi ya kalle su ya ce a tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, yanzu ku kuke nema a canza maku wanda yake na ƙasa da wanda yake mahihici, wani irin hankali gare ku? Tambaya Allah ya aza musu cikin Qur'ani, saboda a nuna munin abin da suka aikata da kuma rashin hankalinsu. A tastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, yanzu ku ne kuke neman a canza maku da abin da yahi alheri akan wanda bai kai shi ba? To tunda haka kuke so ihbitu misran, ku je ku shiga cikin garuruwa, fa inna lakum ma sa'altum, Allah ya dauki alƙawli zai ba ku abin da kuka roƙe shi. Allah ya ce wa duribat alaihimu dhillatu, aka buga musu kaskanci, wal maskanatu da talauci, wa ba'u bi ghadabin min Allah, kuma suka dawo da fushin Allah. Ai in Allah ya maka ni'ima kan nuna kai butuli ne, kai mugu ne, kai ba wannan alherin kake so ba, sharrin kake so ya jima bai dawo ba. To in Allah ya maka wata damƙai ba a gane ka, wallahi akan lahuskanka ba a gane ka. Don haka muna fatan Allah ta'ala ya taimaki ƙasanmu, Allah ta'ala ya taimaki al'ummanmu. Muna roƙon waɗanda za su je wajen wannan taron da za a yi, Allah ta'ala ya ba su sa'a, ya sa su yi abin da zai zamo alheri. Duk wanda ya je da kyakkyawar manufa Allah ya taimake shi, duk wanda ya je da mummunan manufa Allah kai ya ba ya sa'a, Allah ya sa mummunan manufan shi ta ƙare a kan shi. Muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki, tun daga jagorori wanda za su jagoranci wannan taron har zuwa wanda za su ba da shawarwari, duka Allah ta'ala ya masu gamdakatar, Allah ya masu buɗi da fatahi, ya sa su zaɓi abin da zai zamo alheri ga wannan al'ummai. Allah ta'ala ya datar da su da abin da zai zamo sanadiyar ficewa wannan al'ummai daga kunci da wahalhalu na rayuwa na dindindin. Allah ta'ala ka datar da su da yi wa addinin ka hidima, da yin abin da zai zamo sanadiyar ɗaukakan musulunci da musulmai baki ɗaya. Muna roƙon Allah da sunayen shi masu tsarki kamin irehi da addu'a. Tun yanzu kun san ba a son tsegumi, da an yi tsegumi kai ya fara rabuwa to matsala za ta biyo baya. Tun yanzu mun ji a kafofin sadarwa wai wata kungiya ta lauyoyi wai ita ta lauyi tun yanzu. Kungiyar lauyoyi ta ce ita dai ba ta shiga cikin wannan taron, ka gano ba a shirye gaskiya cikin shi ba. Na farko dai yanayin yanda aka shirye taron ba ta yarda da shi ba, yannan kuma lokacin da aka iyakance ba ta yarda da shi ba. To in ba mu mance ba, tun farkon da aka yi juyin mulkin nan kungiyar lauyoyi ta zo ta ce ta yi Allah wadai ba ta yarda da juyin mulkin nan ba ko? Kenan dama haka nan ne. Amma abin da za mu ce mu guda ɗaya ne, idan dai wata manufa mai kyau ce ta sa lauyoyin nan suka faɗi haka, Allah taimake su ya ba su sa'a. Idan kuma wata mummunan manufa ne ta zalimtar 'yan Nijar da kuma yi masa ƙauha angulu da neman sharri ya abku a kansu, ya Allah ka sa duk wanda ya ƙulla wannan sharri ya ƙari a kan shi. Ƙungiyar lauyoyi idan sun yi haka dan manufa mai kyau, Allah ya kama musu. In kuma sun yi haka dan mummunan manufa da neman sharri da matsala, ya Allah ka sa sharri da matsala ya ƙari a kansu. Duk wanda ya mamu kafa angulu, Allah ta'ala karama mu. Duk wanda ya nemi ya sabkar mamu da bala'i da matsala, Allah ka sabkar da shi bisa kan shi, Allah ka batar mamu da shi. Ya Allah mu roƙe ka da sunayenka masu tsarki ka kama mu cikin dukkanin al'amuran mu. Wala haula wala quwwata illa billah. Sai da sallah.